ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin cikin asibitin FMC da ke garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan majalisi shine majalisi na 62 a wannan yammaci na Juma'a 20 ga watan Al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 26 ga watan 7 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun shiga al-jahru bit-tabligh babin da yake bayani dangane da bayyana saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babin da ya gabaci wannan babi manzon Allah bai bayyana da'awarsa ba bai fito da ita fili ba yayi ta yin da'awarsa a asirce asirrance a ɓoye to har aka kai matakin yin da'awar a bayyane wannan mataki na yin da'awa a bayyane din shine muka shiga makon da halkar da ta gabata bayan Allah madaukakin sarki yayi umurni wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da yanzu kam ya kamata ya bayyana da'awarsa dube da cewar an samu adadi wanda ba laifi da suka shiga addinin musulunci wanda sun kusa 100 to sai aka ga wannan adadi da suka shiga addinin musulunci a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ta da'awarsa a ɓoye sun isa manzon Allah yayi shawari da su sa'annan kuma sun isa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wani abu da zai yi na yada wannan addini yayi tare da su da kuma bada kariya ma wannan addini to wannan yasa Allah madaukakin sarki ya masa umurni da ya fito fili ya kira mutane zuwa ga wannan addini na musulunci kadaita Allah madaukakin sarki da bauta da kuma barin bautan duk wani wanda ba Allah ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda dan aike ne na Allah subhanahu wa ta'ala umurnin Allah yake aiwatarwa ya amsa umurnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata a majalisin da ya gabata ya hau kan dutsen Safa kamar yadda muka karanta ya daga muryarsa yayi shela cewar ya sabahahu lafazi ne da suka saba amfani da shi idan mutum yana da wani sako da yake so ya isar kamar yadda mu ma a al'adar mu idan akwai sako da ake so a isar daga gurmanya jagorori masu mulki na gari akan tura mai sanarwa ko mai yekuwa ya shiga cikin gari yana yekuwa akan yi amfani da lafazin yekuwa jama'a duk wanda ya ji wannan lafazi ya san sako ne ake dauke da shi abinda zai yi sai kasa kunne ya ji wani irin sako ne wannan to haka su ma a cikin ɗabi'a ta larabawa al'ada ta larabawa duk wanda yake da sako wanda sakon ya zama muhimmi yake so mutane su bashi hankulansu dan ya isar musu da wannan sako suna amfani da lafazin ya sabahahu kamar mu kace yayi kuwa jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wannan lafazi da aka saba hada mutane dan su saurari sako da ake tafi da shi nan da nan kafin kace me yayi wannan gaban annabi ya makaru da mutan makka quraishawa dan su saurari wani sako manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake tafi da shi to gabanin manzon Allah ya isar musu da sakonsa sai da yayi shimfida sai da yayi sharar fage sai da yayi gabatarwa ta yadda zai kafa musu hujja akan akawunansu yace musu yanzu in na ba ku labari cewar kasan makka akwai dakaru mayaka sun yi shirin yaki kawai ba abin da ya rage face su afko cikin makka in na ba ku wannan labari za ku gaskata ni ka san a ce mayaka sun taho lokaci guda abu ne wanda yake mai kamar wahala ba wani labari ba wani shiri dole da watakila in ba su ji labari ta nan ba za su ji ta can to amma karab daya a ce ga mayaka kamar abu ne mai kamar wahala amma tare da haka sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in har dai daga bakinka wannan labari ya fito ba abin da zai hana mu gaskata ka saboda ba mu taba kama ka da ƙarya ba a rayuwarka tunda kake tare da mu kenan tun yana dan kankani bai wuce shekaru biyu ba dube da cewar an dawo da shi garin makka Halimatu Sa'diyya wacce ta shayar da shi ta dawo da shi garin makka yana dan shekara hudu kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suka bayyana to anan ne mutanen makka suka fara mu'amala da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to zaka iya cewa manzon Allah tun yana dan shekara biyu a kauyen Banu Sa'ad ba wani wanda ya taba masa shaida ta ƙarya cewa daidai da rana daya yayi ƙarya haka zalika bayan dawo da shi garin makka yana dan shekara hudu har ya kai dan shekara 40 lokacin da aka fara masa wahayi ba mutum daya da zai bugi kirji ya ce yau ya taba mun ƙarya ko jiya ya taba mun ƙarya ko bara ya taba mun ƙarya ko shekaru goma da suka wuce ya taba mun ƙarya babu mutum daya cikin garin makka da zai yi wannan alwashi din cewa manzon Allah ya taba masa ƙarya ko ya taba kama manzon Allah da ƙarya babu kenan rayuwar da yayi a kauyen Banu Sa'ad na shekaru hudu babu mutum daya da ya taba masa shaidar ƙarya sannan kuma rayuwar da yayi a cikin garin makka tsakanin quraishawa tsawon shekaru 36 ba mutum daya da ya taba masa shaidar ƙarya to anan sai suka ce masa ai ba mu taba kama ka da ƙarya ba saboda haka duk labarin da ya fito daga bakinka dole za mu gaskata to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama kamar yadda muka yi bayani yayi wannan ne dan yayi gabatarwa yayi shimfida yayi sharar fage sai ya ce musu inni nadhirul lakum baina yaday azabin shadid ni mai gargadi ne a gare ku gaba gare ni akwai azaba wacce take mai tsanani ga duk wanda yake ya karbi gargadi na duk wanda yake ya saurari gargadi na yayi aiki da abin da nake gargadin sa akan sa ya nisance shi to akwai azaba a gaba na wacce take mai tsananin gaske to anan sun gane mai manzon Allah yake nufi gargadin da yake musu akan su daina bautan gumaka, kamar yadda yazo a wata riwaya, ya qaumi qulu la ilaha illa allah tuflihuna, ya ku mutane na ku ce la ilaha illa allah, ku fadi wannan lafazin, in kun yi haka za ku rabauta, iya fadi ne da fatar baka, a wannan kalma ta la ilaha illa allah tana da sharuɗa guda bakwai da malamai suka bayyana cikin littattafai. Daga cikin sharuɗan kalmar la ilaha illa allah, iyakance ibada ga Allah, takaita ibada ga Allah, ma'ana ikhlasu, da kuma kauracewa shirka. To yanzu an ce a takaita ibada ga Allah, wannan fa yana nuna su bar sujjada wa lata, su bar sujjada wa uzza, su bar sujjada wa manata, su bar neman tabarruki gurin na'ila da isaf da manaf, duka waɗannan gumakan su jibge su, su daina musu sujjada, su daina musu neman tabarruki gurinsu, su daina musu yanka, su daina neman albarka a gurinsu, su daina neman sa'a a gurinsu, komi su koma gurin Ubangiji, in suna bukata su daina roƙonsu, su koma suna roƙon Ubangiji, su takaita ibada ga Ubangiji shi kadai. To wannan kuma abu ne mai wahala ga waɗannan al'umma. Me yasa? Saboda abu ne da suka taso a kansa tun iyaye da kakanni shekaru aru-aru. Kaga abin da mutum ya taso a kansa shekaru aru-aru, kwaɓe shi, zame shi, cire shi daga wannan abun yana da wahala. Sai an ci kwakwa, sai an yi gwagwarmaya. To shi ne a nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan batu, cewa su daina bautan waɗannan gumaka da ke kewaye da ɗakin Ka'aba, su daina kamba masu, su daina girmama su, su daina musu yanka, su daina roƙonsu, su daina neman taimakonsu, su daina neman kariya daga gurinsu, su nema gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To a nan sai suka gane mai Annabi yake tafa da shi. Faƙala Abu Lahab, mutumin da ya yi karan tsaye wa Annabi, kowa ya yi shuru dai ba wanda ya tanka, duk da maganar dai ba ta kama zukatunsu ba, ba su yadda da ita ba, amma kuma saboda matsayin Annabi a gurinsu da yadda suka ɗauke shi a matsayin amintacce mai gaskiya, sai kowa ya ja bakinsa ya yi shuru. Abu Lahab shi ne ya yi karan tsaye, ya ɗau nauyin mayarwa Annabi da martani, yace taballaka alihaza jama'atana, yace kai ko kayi asara, yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ko kayi asara ka tabe, shin yanzu dan wannan kasashen maganan zaka tara mu, tayaya ma za a yi a ce mu bar bautan abun da muka samu iyaye da kakanni akai, kai kuma da aka haife ka a gaban mu a dan kankani ka taso muna ganin ka yaro, rana tsaka kace mu bar abun da muka samu iyayenmu a kai, muka samu kakanninmu a kai, kai ko kayi asara, ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah kuma mun san mutum ne mai taushi, taushin zuciya, mai sauki wajen mu'amala, wanda duk wanda ya yi mu'amala da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ba zai yi kuka da manzon Allah ba, saboda irin saukin halinsa, irin kyawawan ɗabi'unsa, irin kyawawan mu'amalarsa, duk wanda zai yi hulɗa za ta haɗa shi da manzon Allah zai ce son barka, ko da ba musulmi ba ne, sai ya jinjina wa ɗabi'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. A nan manzon Allah bai tanka masa ba, bai ce masa kanzil ba, bai ce masa cikanka ba, Allah da kansa ya ɗau nauyin mayar da martani a madadin manzansa bisa lafazi da aka gaya masa na cin mutunci, bisa lafazi da aka gaya masa na rashin girmamawa, bisa lafazi da aka gaya masa na wulaƙantarwa, wanda Abu Lahab ya gaya manzon Allah, ce masa da yayi taballaka, wannan lafazi ne da ya kunshi cin mutunci, ya kunshi wulaƙanci, ya kunshi rashin girmamawa da rashin dattaku daga Abu Lahab. ya mance irin kyawawan halayya annabi, da ya sanya mutan Makka suke girmama annabi, suke ganin kimar annabi, ta yadda in ma wani abu ne ya taso a tsakaninsu na jayayya, na musu, na husuma, annabi suke nema ya raba musu gardama. Amma tare da haka, Abu Lahab ya keka shaidansa, ya kalli idan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya mayar masa da wannan mummunan martani. Amma manzon Allah shi in ka masa mummunan martani baya mayar ma da mummunan martani, dabi'arsa ce. Kuma haka aka masa shaida a cikin littafin At-Taura, la yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati, dabi'ar manzon Allah wannan yana nan cikin At-Taura. Shi daga cikin kyawawan ɗabi'un manzon Allah, la yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati, baya mayar da mummuna da mummuna. Kamar sa mummuna shi ma yama mummuna ba ɗabi'arsa ba ce sallallahu alaihi wasallam. In ka masa mummuna shi sai ya maka kyakkyawa, ba kamar yadda Bahaushe yace ba, wai wanda ya maka damin kara ka masa na itace, wai ka masa sama da yanda ya maka ko. In ka tashi daukan bansa kai sama da yadda aka maka, inji Bahaushe, annabi to ba haka yake ba. Allah ma bai ba da wannan umurni ba. In har za ka dauki fansa, to ka dau fansan gwargwadon yadda aka maka, saboda kai sama da yadda aka maka wannan zalunci ne. Allah kuma ba ya san azzalimi. Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. In kun tashi za ku dauki fansa, in aqabtum, in kun tashi za ku yi uquba ma wanda ya danne muku haƙƙin ko ya zalunce ku, kun tashi za ku rama, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, in kun tashi ku mayar da kwatankwacin yanda aka muku, yadda aka zalunce ku ku mayar da kwatankwacin sa, kar ku zarme, kar ku wuce. Allah ya ce wala in sabartum, in ko da za ku yi haƙuri bisa abin da aka muku na zalunci, la huwa khairul lisabirin, hakan shi yafi alkhairi ga masu haƙuri. To manzo Allah sautari da dama aka masa sai ya haƙuri, za a masa ma mummuna shi sai mayar da kyakkyawa. Wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Shi yasa a wannan gabar da Abu Lahab ya kausasa masa harshe, shi bai mayar wa Abu Lahab martani ba. To sai Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ɗau nauyin mayar da martani a madadin manzansa. Shi ne a nan aka ce fa anzalallahu fi sha'ani, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ta Alƙur'ani a kan sha'anin Abu Lahab, yana mai mai da martani wa Abu Lahab bisa abin da Abu Lahab ya yi wa manzansa. Allah sai ya saukar da bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allah sai ya saukar da suratul masad. A wannan lokaci aka saukar da wannan sura, lokacin da Abu Lahab ya munana ladabi wa manzon Allah, ya kausasa harshe wa manzon Allah, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi na cikin suratul masad. Allah maɗaukakin sarki ya ce tabbat yada abi lahabin watab, hannayen Abu Lahab sun taɓe, sun yi asara. Kaga shi ma ya haka ya ce wa manzon Allah, manzon Allah ya taɓe, ya yi asara. To da irin wannan lafazin Allah mayar masa da martani, da ya ce taballaka, ka taɓe, ka yi asara Allah wadanka, shi ma sai Allah ya ce masa tabbat yada abi lahabin, ya ce wa tabba. Allah ya ce tabbat yada, hannayen Abu Lahab sun taɓe, Abu Lahab ya taɓe, Abu Lahab ya yi asara, babban asara, wanda Allah mayar masa da martani ai ya shiga uku ya lalace. Allah ya ce tabbat yada abi lahabin watab, hannayen Abu Lahab sun taɓe, Abu Lahab ya taɓe, ya yi asara, duk da hannayen aka ambata, amma Abu Lahab ɗin ake nufi, ɗungurungum ɗinsa. Wannan in ba a mance ba, mun fara bayanin farkon wannan surar a halkar da ta gabata, ba mu karkare ba sai lokaci ya cin mana sai muka dasa aya. Mun yi bayani cewa ɗabi'a ce ta yare na Larabci, za a ambaci wani juzu'i amma kuma ana nufin mutum gaba ɗaya, za a ambaci wani juzu'i na mutum amma ana nufin shi ɗin gaba ɗaya. Mun kawo misali a wannan gaɓar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wailul lil aqabi minan nar, me yasa annabi ya faɗa haka? Suna halin tafiya shi da sahabbansa, sai tafi kama ruwa, lokacin sallah yayi, za a yi sallah, manzon Allah sai ya tafi kama ruwa, su kuma sahabbansa suna jiran manzon Allah ya kama ruwa ya zo ayi alwala ayi sallah. Basa ankara ba sai ga manzon Allah har ya kama ruwa yayi alwala yana tahowa, su kuma ba su yi alwala ba. To kowa yana sha'awar a ce an shiga sallah tare da shi, baya fatan ya rasa kabbara harama. To nan fa sai suka yi ta yin alwala da sauri. Saurin da suka yi sai ya haifar da yawa daga cikinsu sun bar digadigansu, ai mun san digadigai nan bayan ƙafa don duniya ke jam'insa digadigai, da yawa daga cikinsu sun bar digadigansu, ruwa ba su wanke shi da ruwa ba, ruwa bai taɓa gurin ba. Manzon Allah da ya ga haka sai ce wailul lil aqabi minan nar, halaka na daga wuta, uquba na daga wuta, azaba na wuta ta tabbata ga digadigai, digadigan da ruwa bai taɓa ba ke. Wannan yake nuna muhimmancin kyautata alwala da kuma illar yin alwala je kina yiki. To a nan gurin ƴan uwa, za mu ce digadigan kawai za a ƙona, ai har ma abocinsu ko? To amma me yasa aka ambace digadigan? Saboda su ne silar shigan ma'abocinsu wuta, to shi yasa sai aka ambace su, amma ba zai zama iya su kawai za a ƙona ba. To haka a nan gurin da Allah maɗaukacin sarki ce tabbat ya ta abi lahabin watab, ai ba iya hannayen Abu Lahab ɗin ba ne kawai suka taɓi, shi ɗin ma karan kansa ya taɓi. Wasu malaman tafsiri suka ce dalilin da yasa aka keɓe hannayensa da ambato, tare da cewa asalin taɓewan shi ne ya taɓe, amma me yasa a nan Allah ya keɓe hannayen da ambato kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata? Saboda Abu Lahab bayan ya maida martani mai kaushi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ɗauki dutse yana ƙoƙarin jifan manzon Allah da dutsen da hannunsa. To shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce hannun Abu Lahab ya halaka, ya yi asara, ya taɓe. Me yasa? Saboda ya ɗau dutse zai jefi manzonsa. Shi yasa Allah da ya tashi sai ya maida wannan martani. Nan gurin Allah da ya ce tabbat yada abi lahabin, hannayen Abu Lahab sun yi asara, sun taɓe, ma'ana Abu Lahab ya yi asara, ya taɓe. A ƙarshen ayan sai Allah ya ce wa tabba, tabbas Abu Lahab ya taɓe. Kaga a farko an ambaci taɓewa, a ƙarshe na ayar an ambaci taɓewa. To shine malamai suka ce ambato da aka yi na farko labari ake bayarwa cewa hannayen Abu Lahab sun taɓe, shi ma kansa ya taɓe. Sannan ambaton da aka yi na ƙarshe ana jaddadawa ne, kamar ka ce ka yi asara, ka fa yi asara fa, ka yi asara, ai kaga jaddadawa kake ta yi, duk dai don ka nuna yadda wane ya yi asara. To haka a nan gurin Abu Lahab ya taɓe, tabbas Abu Lahab ya taɓe, shi ne ma'anar tabbat yada abi lahabin, tabbat yada abi lahabin. Sai aka sake cewa wa tabba hannayen Abu Lahab, da shi Abu Lahab ɗin ɗungurungun sun taɓe, sun yi asara, tabbas Abu Lahab ya taɓe, ya yi asara. Kamar haka Allah yake faɗi, bayan an bayyana a karon farko aka sake jaddadawa don a nuna cewa ko tantama babu, ko shakka babu yayi asara ma'ana jaddadawa ake karfafa magana ake karo na farko an bada labari karo na biyu aka karfafi magana aka jaddada ta tabbata yada abi lahabi wata banzu labari ake bayarwa cewa abu lahab yayi asara ya tabi wa tabbas ya tabi ko tantama babu ya tabi ana ƙara jaddada magana wasu malamai kuma na tafsiri suka ce wannan na farko da aka ce tabbata yada abi lahab wata addu'a ake yi Allah ya tabar da abu lahab Allah ya sa abu lahab yayi asara Allah ya sa shi kan ya zama tir suka ce na farko addu'a ake na biyu kuma labari ake kenan bayan an yi addu'an har ma Allah ya amsa sai ake ba da labari na farko tabbati yada abi lahab wata kuma ana roƙon Allah ya tabar da shi na ƙarshe wata din kuma Allah ma riga tabar da shi sha yanzu magani yanzu daga roƙon Allah ta badda Abu Lahab nan da nan Allah ta badda Abu Lahab saboda mugunyan aikin Abu Lahab dangane da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyar da Abu Lahab ya tara ma aghna anhu bai wadatar masa da komai ba a nan duniya ba za ta wadatar masa da komai ba a lahira ma ba za ta wadatar masa da komai ba Abu Lahab yana tinkaho yana gashi yana da dukiya sannan kuma yana da fada a ji a cikin Makka ma'ana shi yana cikin manyan garin Makka to wannan gadara wannan tinkahon ya ɗebe shi wajen kausasa harshe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah yake bada bayani cewar duk dukiyar da ya tara duk matsayin da yake tinkaho da shi ba zai kare masa komai ba gurin Ubangiji ba zai kare masa komai ba wajen afkawa cikin bala'i da Ubangiji ya tanadar masa cikin ukuba da Ubangiji ya tanadar masa cikin azaba da Ubangiji ya tanadar masa duk dukiyar da ya tara ba za ta tunkuɗe masa ba za ta kare masa ba za ta wadatar masa da komai ba gaban Ubangiji sannan duk wani matsayi da yake ga yana da shi cikin garin Makka yake tinkaho da wannan matsayin ba abun da zai kare masa ba abun da zai tare masa ba abun da zai wadatar masa gurin Ubangiji idan Ubangiji ya tashi masa uquba saboda wulakancin da yayi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam shine ma aghna anhu maluhu dukiyarsa ba za ta wadatar masa da komai ba a gurin Ubangiji wa ma kasaba da kuma duk abun da ya tara na yaya inji wasu malamai dukiyarsa ba za ta kare masa komai a gurin Allah ba haka ma kasaba abin da ya samar na yaya su ma ba za su kare masa komai a gurin Allah ba saboda alwaladu min kasabi abihi yaro ya samu ne daga kaikawan ubansa mahaifinsa ke sa'in mahaifinsa ne sa aka same shi kai kawun mahaifinsa ne sa aka same shi to saboda haka Abu Lahab dukiyarsa da ya tara ba za ta tare masa komai ba gurin Ubangiji ba za ta wadatar masa da komai ba gurin Ubangiji haka zalika ƴaƴansa da ya haifa ba abin da za su iya tsinana masa a gurin Ubangiji ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa ma kasab wasu malamai suka ce ƴaƴansa wasu malamai na tafsiri suka ce ribar da ya samu a dukiyarsa nan dukiyar ba za ta kare masa komai ba ba za ta wadatar masa da komai ba sannan ribar da ya samu a dukiyar ba abin da za ta tsinana masa gaban Ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce sayasla naran zata lahab shi wannan Abu Lahab din zai shiga wuta wacce take da ma'abociyar harshe tana laso Abu Lahab tana kona shi tana narka shi saboda ya muna ladabi wa annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uqubar ba za ta takaita akan shi kadai ba shi Abu Lahab din za ta zarme ta je har ga matarsa shi yasa Allah ya ce wamra'atuhu hammalatal hatab da matarsa mai yawan dauko ice ita ma za ta shiga wuta Ummu Jamil ita ce matar Abu Lahab ƴar uwar Abu Sufyan to ita ma za ta shiga wutan tare da mijinta Abu Lahab Allah ya ce wamra'atuhu da matarsa hammalatal hatab, me yawan dauko ice, menene ma'anar hammalatal hatab? Malamai na tafsiri wannan lafazi na hammalatal hatab sun masa fassarori guda biyu. Fassara ta farko suka ce da matarsa wacce take yawo da fitintinu tsakanin mutane, take yawo da maganganu na batanci akan manzon Allah, ta dauki maganar batanci anan ta kai nan, ta dauka anan ta kai nan, to shi yasa aka kira ta da mai, aka kamanta ta da mai daukar ice, dan ice an san ana kunna shi wuta ta kama, in ana so a kona abu za a amfani da ice wajen kona abun. To ita ma a nan gurin fitinar da take yawo da ita, tana amfani da wannan fitinar wajen kona wanda take fuskanta da fitinar, sai ta zo, sai aka kamanta ta da mai daukan ice ya je kona mutum, ita kuma tana daukan fitina ta je ta kona mutum. To sai zaman to fitinar nan da take yawo da shi yayi daidai da ice da ake yawo da shi dan kona abun da za a kona. To shi yasa Allah sai amfani da lafazin ice a wannan guri, dube da cewa ice za a iya amfani da shi wajen kona wanda ake so a kona, kamar yadda ita ma fitina za a iya amfani da ita wajen kona wanda ake so a kona. To sai aka kira abin da take dauke da shi da ice, wato aka yi amfani da lafazin ice a gurbin fitina, saboda fasaha irin na yaren Larabci wanda ba kowa zai iya ganewa ba. Yanzu wani in ya ji sai ya ce a ice take dauka za ta shiga wuta, mutum sai kasa gane mai ayat take nufi. To shine malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi ba wai hakikanin ice take dauka a kanta ba, a'a, da aka duba aka ga ice da ake daukowa, ana zuwa a kona kaza da kaza da ice, za a kunna wuta jikin ice, abinda ake so a kona sai a jefa kan icen sai ya kone. To fitina ita ma da ake daukanta daga nan aje nan da ita, daga can aje can da ita, za ta iya kona wanda ake fuskanta, kamar yadda wutan da aka rura jikin ice za ta iya kona wanda aka jefa. To sai aka kamanta fitinar da ice. To shi yasa sai aka ce wa mar'atu hammalatal hatab, ma'ana da matar Abu Lahab wacce take daukan fitina, take yawo da ita ta maganganu na batanci tsakanin mutane, musamman dan ta bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta raba zumuncin da ke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da danginsa, sai take ta yawo da maganganu na batanci. Waɗannan maganganun da take yawo da su na fitintinu sai aka kira su da ice, ko kuma aka kamanta su da ice, haka wasu malaman suka faɗi. Fasara ta farko ke, to shi yasa ita ma za ta shiga wuta tare da mijinta Abu Lahab. Fasara ta biyu da malamai na tafsiri, wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi, suka ce dalilin da yasa aka kira ta da mai yawan ɗiban itatuwa, saboda ƙayoyi take ɗiba, ta ɗebi wannan ƙayar a nan, ta ɗebi wancan ƙayar a nan, ta zo ta zuba a hanyar da Annabi yake bi idan zai tafi masallaci. To Annabi kuma tunda ba da torchlight yake fitowa ba, ba da fitila yake fitowa ba, in ya fito sai ya taka ƙayar, kaga ai ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa a nan gurin ita ma ta fada cikin wannan ukuba da mijinta ya fada, saboda ita ma ta yi kaika wajen cutar da manzon Allah, cutarwa na aiki. Mijinta ya cutar da manzon Allah da fatan baka, cewa manzon Allah da yayi Allah wajenka, ita kuma ta cutar da manzon Allah da aiki na ɗebo ƙayoyi da ƙarangiya da yayi da take daga daji, ta zo ta fara da daddare ba wanda ya ganta a hanyar wucewar manzon Allah, ko Allah ai yana ganinta, idan ɗan adam bai ganta ba Allah ya ganta. To shi yasa Allah da ya tashi yin hukunci wa mijinta, sai ya hada du da ita, yace wa mar'atuhu hammalatal hatab, da matar Abu Lahab mai ɗebo ƙayoyi ta zo ta zuba akan hanyar manzon Allah, ita ma za ta shiga wuta tare da mijinta Abu Lahab. Sa'annan kuma fi jidiha, a cikin wuyar matar Abu Lahab, hablun, akwai wata igiya, min masat, na daga sarkan wutan jahannama. Kenan bayan ta shiga wutan za a zo da sarkar wutan jahannama a sa mata a cikin wuyanta, ita matar Abu Lahab. Me yasa za a mata wannan horon? bayan ta shiga wuta tare da mijinta, me yasa za a ƙara mata wata horon bayan shiga wuta na zuwa da sarkar wuta wacce ta ruru tana ci da wuta a tsana mata a dora mata a wuyarta? Me yasa za a yi wannan? Dalilin da zai sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wannan shine wannan matar fa ta kai makwara wajen cutar da manzon Allah. Ai mun ji a baya da Allah ya ce wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce yayi da kaya da karangiya take zuwa ta debo cikin dare ba wanda ya ganta, ta zo ta watsa a hanyar wucewar manzon Allah, manzon Allah sai ya zo wucewa ya taka. Shi yasa Allah ya mata sakayya da irin mugunyan aikin ta, ya tanadar mata da wuta za su shiga da ita da mijinta. Bata tsaya iya nan ba wajen cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Ta cire sarkar ta ta zinari mai daraja mai tsada, sai ta je ta sayar da wannan sarka tata. Kudin sarkar sai ta kawo ta rabawa zauna gari banza akan sai ta cutar da manzon Allah. Ka kenan yanzu irin masu garkuwa da mutane ga irin inda aka samo irin waɗannan ayyuka, da irin wanda za a biya su kuɗi a ce ku je ku kashe wani, ko ku je ku ci mutuncin wani, ko ku je ku yi ma wani kaza, ga inda abun ya samo asali. Matar Abu Lahab ta cire sarkar ta mai tsada mai daraja ta zinari ta siyar, ta ɗebi maƙudan kuɗaɗen ta je ta samu sauzauna bari gari banza, sai ta danka musu ta ce duk inda kuka ga Muhammadu ku taɓar da shi, ku wulaƙantar da shi, ku cutar da shi. To shi yasa sai Allah ya saka mata da irin mugun aikinta. Tunda yanzu sarkarta ta cire ta sayar don ta cutar da manzon Allah, to yanzu kuma a cikin wuta za a ɗauko sarkan wuta a zo a mata uquba da shi, jaza'an wifaka, sakamako daidai da irin aikin da ta yi. Aljaza'u min jinsil amal, ana saka mutum ne daga jinsin irin aikin da yi. Tunda yanzu sarka ta cire ta siyar ta ciyar da wannan kuɗi na sarkan dan a cutar da manzon Allah, ai gaba da manzon Allah, ai fito na fito da manzon Allah, to yanzu da irin wannan al'amari da ta yi za a saka mata a wuta, sai a zo da sarkar cikin wuta wacce ta ruru ta ruru a ɗora mata a wuyarta, shine fi jidiha hablun min masad. To wannan sura da ta sauka suratul masad, a nan gurin mawallafin wannan littafi ya fassara mana abinda ake nufi da hatab, yace wal qasdu min hamlil hatab, abinda ake nufi da daukar ice, da aka ce wa mra'atuhu hammalatal hatab, da matarsa wacce take yawan daukar ice. Al mashu bin namima, shine tana yawo da annamimanci, maganganu na batanci, wannan mun yi bayani a baya dangane da manzon Allah. Ta dauki maganar batanci a nan, takaicen daga can, takaicen daga can, takai nan diddai dan ta bata manzon Allah. To shine anan gurin yace almashiyu bin namimati, yawo da matar Abu Lahab take da magana ta batanci dangane da manzon Allah, dan ta raba tsakaninsa da danginsa, dan ta raba tsakaninsa da makusantarsa, dan ta raba tsakaninsa da abokan huldarsa. Li'annaha kanat taqulu, saboda ita ta kasance tana fadi ala rasulillahi, akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-akadib, tana fadin karerai akan manzon Allah, ta debi ƙarya anan takai nan daga nan takai can diddai dan ta bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fi nawadin nisa, a guraren da mata suka saba haduwa su huta, guraren da mata suka saba haduwa su fira su tattauna, to sai ta je ta yada maganganu na batanci na karerai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa Allah ya saka mata da wannan ukuba ta wutar jahannama, da kuma sarka da za a dora mata a wuyarta wacce take ta wutan jahannama, a narka mata wuyanta da wannan sarka din. To wannan surar lokacin da ta sauka, lokacin da wannan surar ta sauka, ita matar Abu Lahab sai ta ji labari cewa ga sura fa an saukar. Da ta ji labarin surar cewa Allah ya mayar da martani wa Abu Lahab bisa wulakanci da yayi wa manzansa, sannan kuma ya tanadar masa wuta zai shiga da shi da matarsa mai dauko kaya ta cutar da manzon Allah, wacce ta sayar da sarkarta ta ciyar da kudin dan a cutar da manzon Allah, ita ma za a sa mata sarkar wuta ranan gobe kiyama, abun sai ya tafasa mata zuciyarta, abun ya bata mata ranta. Sai ta ce yau mai raba ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah idan ta idan manzon Allah, sai ta ga bayan manzon Allah, ta je ta dauki gunguman duwatsu a gidanta, ta fito ta taho inda manzon Allah yake zama da shi da sahabbansa, da ta zo sai bata ga manzon Allah ba, Allah sai makantar da ita daga ganin manzon Allah. Sai ta ga Abubakar, dama manzon Allah suna zaune shi da Abubakar, ta debo gunguman duwatsu wai za ta zo ta yi rugurugu da kan manzon Allah, ta fasa kan manzon Allah, kowa ya huta, tana dauke da duwatsun nan a fusace, ta taho a fusace, da ta zo ta nemi manzon Allah sama ko kasa, sai ta rasa shi. Duk inda ta juya kawai Abubakar take gani, ina manzon Allah? Bata ga manzon Allah ba. Allah ya makantar da ita daga ganin manzon Allah, ta gagara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan mu'jiza ce cikin mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa, ta yadda Allah zai kanje manzansa a kasa ganin manzansa a yayin da aka yi nufin cutar da shi. Wannan ya faru da manzon Allah lokacin da ya fita hijira daga Makka zai tafi Madina, kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba. Sun fita shi da Sayyidina Abubakar cikin dare, wata riwayar ta nuna tsakiyar rana, lokacin da ake bacci na kailula, dama Laraba sun saba suna bacci a irin wannan lokaci. To a daidai wannan lokaci manzon Allah suka fita shi da Abubakar, da suka je sai suka shiga cikin kogo, kogon Thawr yana kusa da Makka, tsakaninsa da Makka ba rata sosai. Dalilin da yasa suka shiga, sun san za a neme su, za a zafafa neman su, to idan zafin nema yayi sanyi nan sai su fita su kama hanyar Makka. To shine mutan Makka suka ankara fa manzon Allah baya cikin Makka, su kuma basu yadda manzon Allah ya fita ya koma Madina ba, saboda in ya koma Madina suna ga zai zama musu kalubale. To shine anan sai suka bi sawun manzon Allah, shi da Abubakar, tun daga cikin garin Makka har suka fito wajen Makka, har suka je kogon da manzon Allah suke boye da shi da Abubakar, anan sai sawun manzon Allah ya kare, tunda ai kogon manzon Allah ya shiga, shi da Abubakar, sawunsa shi da Abubakar sai kare. Manzon Allah suna cikin kogon shi da Abubakar, suna ganin mutanen ga su nan tsaye a bakin kogon, amma sai Allah ya toshe basirarsu akan su, sun kuya mana su leka kogon, ga kogon nan dai amma kam ba su iya sun leka ba, me yasa Allah ya toshe basirarsu? Shi yasa Sayyidina Abubakar, Allah ya dade shi, yace ya Rasulullah, da ɗayan su zai sunkuya inda kafafunsa suke da zai gamu. Manzo Allah ya ce Sayyidina Abubakar, ya Abubakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, me kake tsammani da mutum biyu Allah shine na ukun su wajen ba su kariya daga makiya, wajen ba su agaji, wajen ba su taimako, wajen kange cutarwar makiya a gare su. To abin da ya faru kenan, bayan saukar wannan sura ta Masar, matar Abu Lahab Ummu Jamil ranta ya baci, ta tunzura, ta harzuka, ta yi nufin daukar mataki, ta dauko gunguman duwatsu da nufin za ta zo ta gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da ta iso inda manzon Allah suke zaune, shi da Sayyidina Abubakar, sai ta nemi manzon Allah ta rasa, alhali ko ba tashi yayi tafi ba, yana zaune a gurin yana kallanta, amma ita bata ganshi ba, ta yi ta waige-waige ko za ta ga manzon Allah, ina Allah ya makantar da ita daga ganin manzansa. Duk inda ta juya kawai sai dai ta ga Abubakar, in ta yi haka ta yi haka ta yi haka, ba za ta ga manzon Allah ba, amma ga Abubakar yana zaune, kuma alhali manzon Allah suna zaune shi da Sayyidina Abubakar, amma sai ta kasa ganin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To abun ya tafasa mata zuciya, sai ta dawo gida a fusace, ta samu mijinta take ba shi labari kaji wai surar da aka saukarwa Muhammadu akai na ni da kai shi ma sai ransa ya baci sai ce duk inda ƴaƴansa suke cikin garin Makka aje a nemo masa su aka je aka nemo masa ƴaƴansa guda biyu suka zo da suka zo gare shi sai yake ce musu ya haramta gare shi ya sake ido hudu shi da su har sai sun je sun saki ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ƴaƴan Abu Lahab suna auren ƴaƴan manzon Allah akwai ƴar manzon Allah Ruqayya akwai ƴar manzon Allah Ummu Kulthum to waɗannan ƴaƴa na Abu Lahab suna auren waɗannan ƴaƴa guda biyu na manzon Allah na farkon sunansa Utubatu yana auren ƴar manzon Allah Ruqayya na biyun sunansa Utaybatu yana auren ƴar manzon Allah Ummu Kulthum ya da kanwa wa da ƙani suna auren su dan Abu Lahab Utuba babban yana auren ƴar manzon Allah Ruqayya dan Abu Lahab Utayba ƙaramin yana auren ƴar manzon Allah Ummu Kulthum Ruqayya kuma ita ce babba da Ummu Kulthum suka zo suka tsaya gaban Abu Lahab sai ce ya haramta gare ni daga yau ku sake ido hudu da ku in ba ku je kun saki ƴaƴan Muhammadu ba ma'ana ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah kuma yayi nufin ya kare ƴaƴan manzansa sai zama tunda Utubatu ya aure Ruqayya bai taba shiga da ita ba ma'ana tana nan a budurwarta haka shi ma Utayba tunda ya aure ƴar manzon Allah Ummu Kulthum bai taba tarewa da ita ba tana nan a budurwarta to da suka ji maganar mahaifinsu mahaifiyar ma ta sake jaddadawa cewa ita ma ba ita ba su matukar ba su saki ƴaƴan Muhammadu ba Utubatu yana koma sai ya saki Ruqayya ya fi nono fari Utayba shi ma yana komawa sai ya saki Ummu Kulthum shi bai tsaya iya nan ba sai ce sai ya ramawa iyayensa cin mutuncin da aka musu sai je su amman manzon Allah gashi dai manzon Allah sirikinsa ne ai ya auren masa da ya yaje yayi ta taswa manzon Allah manzon Allah sai masa addu'a yace Allah ya hada shi da kare cikin karnukansa ya juya ya tafi da yazo sai yake ba mahaifinsa labari sai mahaifin ya ce kai Muhammadu ne maka wannan addu'a ya ce eh sai ce amma ina tsorace maka ba ka kenan sun san annabin fa annabi ne ba yace ina tsorace maka dabarar da zaka yi duk inda zaka je karka rabu da cikin mutane ha addu'a annabi za ta fadi kasa banza ne mun san ƴan Makka ƴan kasuwa ne ya tashi fita kasuwa sai fita da adadi mai tarin yawa mahaifinsa ya ce ka zama cikin tsakiyarsu karka kuskura ka fita gefe duk inda za ka je ka tafi cikin wannan tawagar ya ce to ba wani abu lokacin da suka isa Sham sun samu gindin bishiya sun zauna suna hutawa yana tsakiyar mutane zaki ya rugo a guje ya ratsa cikin mutane ya zo ya farka shi ya ɗauke shi ya tafi da shi ya kashe shi ya ɗauke shi ya tafi da shi labarin gawansa ma ba a san ina take ba to addu'an manzon Allah tana faduwa ƙasa gonzan shikenan shi kuma daga nan aka shafa tarihinsa a ban ƙasa shi kuma Utuba an ce daga baya Allah masa gamdakatar ya musulunta wasu malaman tarihi suka ce a ya mutu akan addinin kafirci amma dai Allah ya tseratar da ƴaƴan manzansa daga ƴaƴan maƙiyin Allah shine Abu Lahab to shine Ruqayya da ta zo sai manzon Allah ya aurar da ita ga Sayyidina Uthman har ma suka zo ita da Sayyidina Uthman suka yi hijira a shekara ta biyar bayan fara yi wa manzon Allah wahayi suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha da ita da Sayyidina Uthman suna daga cikin familin da suka yi hijira ta Kanas dan su amsa kiran Allah da manzansa dan su bauta wa Allah da manzansa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a can hijirar da suka yi da ita Ruqayya da mijinta Sayyidina Uthman suka haifi ɗansu to ba su suka dawo garin Makka ba sai bayan rasuwar mahaifiyar Ruqayya ita ce matar annabi Khadija kenan lokacin da tara su ne suka bar Habasha suka dawo garin Makka. To sun dawo garin Makka kuma da kadan Zakara ya taki idan danta dan ya koma ga Allah. Ita Rukayya ta ga jarabawa a rayuwa iri-iri. Kuma dama sunna ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah in ya so mutane sai ya jarrabe su. Inna idhamal jazaa'i ma idhamil balaa. Girman sakamako daga gurin Ubangiji na zuwa tare da girman bala'in da Allah ya jarrabi bawa da shi. To shi yasa Rukayya ta hadu da jarrabawoyi iri-iri a rayuwa. Jarraba ta farko da ta fara haduwa da ita tsangwama daga gidan Abu Lahab. Aka zo aka sake ta tana yar yarinya. Sannan mahaifiyarta ta rasu rabon da ta sa mahaifiyarta ta haɗu da shekaru biyar. Saboda sun bar garin Makka a shekara ta biyar bayan farewa annabi wahayi. Khadija kuma ta rasu a shekara ta goma bayan farewa annabi wahayi. Kenan rabon da ta sa mahaifiyarta a ido shekaru biyar kawai sai labarin rasuwar mahaifiyarta ta ne ya zo gare ta. Kaga wannan ma ai jarabawa ce. A ce ka yi shekara biyar baka ga mahaifiyarka ba sai dai ka ji labarin rasuwarta. Kaga wannan zai daɗe yana da tasiri a zuciya. Jarrabawa ta hudu da Rukayya ta haɗu da ita bayan dawowanta Makka da kaɗan, Zakara ya caki idan ɗanta, idan ya tsiyaye ya yi sanadin ɗan nata. Jarrabawa ta biyar da Rukayya ta haɗu da ita bayan an yi hijira daga garin Makka, an koma garin Madina, cuta mai tsanani ya rufe Rukayya. Shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo tafiya yakin Badar. Ya ce wa Usman, zauna ka yi jinyar matarka. Saboda matsanancin yanayi da Rukayya take ciki. Kenan ta samu kanta a jarrabawoyi daban-daban na rayuwa. Shi yasa a yau kai musulmi idan ka samu jarrabawa a rayuwa, ka sani cewar akwai wanda sun fi ka alkhairi, ‘ya’yan manzon Allah. Allah ya jarrabe su kafin kai ya jarrabe ka. Kenan in Allah ya jarrabe ka a rayuwa a yau, ba wai dan Allah baya son ka bane. Allah yakan jarrabi bayi dan ya ɗaukaki darajarsu, dan ya goge musu zunubansu. Wasu kuma Allah yakan jarrabe su saboda mugunyan aikinsu. Ayyuka na sabo da suke sababinsu sai Allah ya saukar musu da jarrabawa kala-kala iri-iri. Amma mutanen kirki sautari da dama, masu da'a wa Allah, sautari da dama Allah yakan jarrabe su dan ya ɗaukaki darajarsu. Allah yakan jarrabe su dan ya goge musu zunubansu. To Rukayya gabanin a dawo daga yakin Badar ta cika. Allah ya ɗauki rayuwarta. To wannan surar saukatta ce ya sanya Abu Lahab ya umurci ‘ya’yansa guda biyu, Utubatu da Utaibatu, a kan su je su saki ‘ya’yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma manzon Allah dama ya fi fifita hakan ma, tunda waɗannan mutane ba su musulunta ba, suna nan kan addinin shirka. Wannan zai nuna mana ‘yan uwa, wasu lokatai shi Abu Lahab ɗin nan kar mu mance babba ne fa na annabi. Abu Lahab babban annabi ne, ɗan uwan mahaifin annabi. Saboda sunansa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, shi kuma annabi mahaifinsa Abdullah bin Abdul Muttalib. Ba shi ne sunan manzon Allah ba, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Shi kuma Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim, kaga babban manzon Allah. To kuma sai aka wayi gari, ya fi kowa nuna gaba da kiyayya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Shi ne malamai suka ce a nan za mu fahimci cewar idan ya zamanto mutum yana da makiya, cikin makiyan nasa akwai danginsa, to za ka ga gaban dangin nasa ya fi na sauran. Wannan sunna ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shi Abu Lahab ɗin nan bai yi dogon zango ba gaskiya. Allah ya kashe shi da baƙin ciki. Ƙanƙanin abu za ka ga abu ne wanda bai taka kara-kara ba, amma da shi Allah ya kashe shi, don Allah nuna masa shi ba komai ba ne. Annabi ya yi hijira daga garin Makka ya koma garin Madina. Lokacin da annabi ya koma garin Madina, kullum sai suna ganin annabi ƙara bunƙasa yake. ƙara ɗaukaka yake samu, ƙara ci gaba yake, abin yana damunsu, yana musu zafi a zukatansu. Dalili suke nema da zai sa su ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana haka kwatsam sai yakin Badar ya zo ya auku. Shi dai yakin Badar duk wani wanda yake da ɗaukaka cikin garin Makka, duk wani wanda ya isa cikin garin Makka ya halarci yakin Badar, ƴan tsiraru ne cikin masu fada aji na garin Makka ba su halarci yakin Badar ba. Sai aka wayi gari, duk wani mai isa, mai ɗaukaka, mai fankama, mai fada aji da ya halarci yakin Badar an kashe shi. An kashe shi a yakin Badar. To wannan ya ƙona zuciyar Abu Lahab, sai zama sanadinsa. Ya mutu da ciyon zuciya. Wane irin ciyon zuciya? Baƙin ciki da jin haushin yadda aka kashe manya-manya na Qurayshawa a yakin Badar, kuma a ce a hannun Annabi ne. Yadda suke ganin Annabi a rene, yadda suke ganin Annabi a kashe, kasashe, kuma suna gani ma yaushe ma ya taso, yaushe ma ya yi ƙarfi, yaushe ma ya bunƙasa cikin ƴan, sannan kuma bugu da ƙari cikin ƴan tsirarun mutane. Annabi duka shi da sabansa mutum 300 ne da ƴan kai. Quraysha kuma mutum 1000 da ƴan kai. Sai gashi mutum 300 da ƴan kai sun gama da mutum 1000 da ƴan kai. An kashe adadi mai yawa, cikin ma waɗanda aka kashe akwai jigajigan mutan Makka. To wannan ya ƙona zuciyar Abu Lahab. Sai aka wayi gari, ana dawowa daga yakin Badar, sai labari ya zo cewa ai Abu Lahab ya mutu. Me ya kashe shi? Baƙin ciki. Wani baƙin ciki? Na abin da ya faru a Badar. To shi yasa Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dukiyarsa da ya tara ba abin da za ta tsinana masa, kuma gashi bata tsinana masa mutuwa komai ba. Mutuwa da ta zo bata hana ba, bata tunkuɗe ba, sannan kuma yana can yana ɗanɗana azaba a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na ƙarshe da za mu karkare a kansa, sai mu dasa aya a wannan gabar, sai Allah kai mu mako na gaba. Za mu fahimci cewar duk matsayin da mutum yake da shi, duk mulkin da mutum yake da shi, duk dukiyar da mutum yake da shi, matuƙar bai bi Allah ba, aikin banza ne. Duk matsayin da kake da shi a nan duniya, matuƙar ka kaucewa tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk dukiyar da ka tara a nan duniya, matuƙar ka kaucewa tafarkin Ubangiji, to ka aikin banza, saboda dukiyar ba za ta tsinana maka komai gurin Ubangiji ba. Hasali ma tafiya za ka yi ka batta, saboda ka zo ba ita. Kamar yadda ka zo ba ita, haka za ka tafi ka batta. Dukiyar ai ta waye? Ta Ubangiji. Haka ka zo ka same ta, kafin ka zo ka same ta, wani ya zo ya same ta kuma ya tafi ya batta. Kai ma haka ka zo ka same ta, kamar yadda ka zo ka same ta, haka za ka tafi ka batta. To saboda haka, kar dukiyar mutum ta ruɗe shi, ko matsayinsa ya ruɗe shi, ko mulkinsa ya ruɗe shi, ya jingine Ubangiji a gefe, ya jingina al'amarin Ubangiji a gefe. To in ya haka, ya yi wauta, ya yi rashin dabara, kuma ya yi babba asara, sannan kuma ya shiga auku. Allah ya tseratar da mu. Abubuwan da muka faɗa wanda suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دعائي وانتظاري.